Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau ranar Talata, 30 ga watan Mayu na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya sake nanata zargin da yake wa Jamus cewa ba ta biyan haƙƙinta ga ƙungiyar tsaro ta NATO. A Bagadaza, hare-haren bam guda biyu akan wasu tituna da ke cike makil da mutane a daren jiya Litinin ya halaka mutane akalla 27, suka jikkata wasu da dama. Iskar teku mai karfin gaske dauke da ruwan sama ta auro kan doron kasa yau Talata a yankin kudu maso gabashin Bangaladesh ta halaka mutane biyu ta lalata dubban gidaje.
To Allah ya kyauta. A shirin namu na yanzu za ku ji fashin bakin da wasu masana suka yi akan ƙarin albashin ma'aikata da 'yan ƙungiyar ƙwadago ke neman gwamnatin Najeriya ta yi. Bayan haka za ku ji abin da masana suka ce akan zargin da wasu suka yi wa kafafen yaɗa labaran ƙasashen yammaci dangane da ƙasashen da ke tasowa. A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa majalisar dokokin ƙasar ta amince da kuskure ma da ake shirin yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar. Muna kuma tafa da shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kawo. Amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake nanata zargin da yake yi cewa Jamus ba ta biyan haƙƙinta ga ƙungiyar tsaro ta NATO kwanaki uku bayan da shugabannin ƙasashen biyu suka yi gana wadda fadar White House ta ce ya yi armashi. Mr. Trump ya faɗa yau Talata a shafinsa na Twitter cewa suna biyan ƙasa da abin da ya kamata su biya ga NATO da harkokin soja. Hakan bai yi daidai ba ga Amurka, tilas wannan ya canza. Bayan da aka kammala taron ƙasashe bakwai masu ƙarfin masana'antu a birnin Sicily, shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta ce lokacin da za mu ci gaba da dogaro da wasu kusan ya wuce, kamar yadda na fahimta cikin 'yan kwanaki da suka wuce. Amma jiya Litinin Merkel ta yi ƙarin haske kan kalaman nata, tana mai cewa tana nan daram kan ƙudurin dangantaka mai ƙarfi tsakanin Amurka da Jamus. Merkel tana daga cikin wasu shugabannin Turai da suka soki lamirin shugaban Amurka Donald Trump kan shawarar da ya yanke a taron ƙasashen masu ƙarfin tattalin arziki bakwai a Sicily, inda ya ki bayyana goyon bayansa kan yarjejeniyar da aka cimma a Paris a shekara ta 2015 na yaƙi da ɗumamar yanayi.
A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya ce jami'an Rasha suna yi wa Amurka dariya saboda ƙara zafafa bincike kan zargin katsalandar da Moscow ta yi a zaben Amurka da aka yi a bara, wanda ya ce 'yan hamayya na jam'iyyar Democrat ne suke fakewa da haka domin su jingina faduwar zaben shugaban ƙasar Amurka da suka yi. A kalaman da ya yi a Twitter yau Talata, Trump ya ce bayanai kan binciken dangantaka tsakanin hadiminsa da jami'an Rasha da zammar taimaka masa ya ci zaɓe yanzu ya sha kan kafofin yaɗa ƙarya, kalaman da yake amfani da su wajen kiran kafofin yaɗa labaran Amurka. Tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton, wacce Trump ya kada a zaɓen, tana aza laifin faɗuwarta a kan katsalandar da Rasha ta yi a zaɓen. Da yake magana akan wannan batun, ɗan majalisar dattijan Amurka John McCain jiya Litinin ya ce a ganinsa Rasha da shugabanta Vladimir Putin su ne ƙalubale mafi tsanani da Amurka take fuskanta fiye da ma ƙungiyar ISIS. Da yake magana lokacin da yake ziyara a Australia, Mr. McCain ya gaya wa gidan rediyon ƙasar cewa Rasha ta yi ƙoƙarin ta lalata ginshiƙin demokuraɗiyya a ƙoƙarin da ta yi na katsalanda a zaben shugaban Amurka da kuma irin haka da ta yi a wasu sassan duniya daban.
A Bagadaza, hare-haren bam guda biyu akan wasu tituna da ke cike makil da mutane a daren jiya Litinin kafin wayewar garin Talata sun halaka mutane akalla 27, suka jikkata wasu da dama. Fashewar farko ta auku ne kusa da wani kantin sayar da madarar zamani ko ice cream da turanci mai farin jini gun jama'a a gundumar da ake kira Karada ta halaka mutane akalla 16 da jikkata wasu 75. Sa'o'i bayan wannan fashewar ta biyu kuma ta tashi kusa da wani ginin gwamnati a wani yankin birnin da ake kira Shawaka. Akalla mutane 11 ne suka halaka anan. Kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai harin tana cewa ta kai harin ne ta kunar bakin wake cikin motoci da ta auna kan yan shi a mafiyarin jaya kasar wadda da kungiyar take yi wa kallo a zaman waɗanda suka yi ridda. An kai harin ne yan kwanaki bayan da aka fara azumin watan Ramadana. Idan za a iya tunawa, kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai wani hari da babbar motar dakon kaya a gundumar Karadan a watan azumin bara ta halaka mutane kimanin 300.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Iskar teku mai karfin gaske dauke da ruwan sama ta hauro kan doron kasa yau Talata a yankin kudu maso gabashin Bangladesh, inda ta halaka mutane biyu ta kuma lalata dubban gidaje. Hukumomin kasar suka ce bishiyoyi da suka fadi sakamakon iska mai karfi da ruwan sama kamar da bakin kwarya su suka haddasa hasarar rayukan da aka samu. Ana nuna fargaba akan yan gudun hijira na Rohingya su 200,000 da makwabciyar wato daga makwabciyar kasar Myanmar waɗanda suke wasu sansanoni inda mahallansu ba su da karfi sosai. Gabanin afkuwar iska, hukumomin sun kwashe mutane kimanin 300,000 zuwa wasu wurare. Hukumar kula da yanayi ta kasar ta ce iskar tana kadawar kilomita 117 cikin sa'a daya lokacin da ta hauro daga teku, amma ana sa ran karfin ta zai ragu lokacin da take ci gaba da kadawa cikin kasar musamman ta arewaci.
Kamfanin dillancin labarai na Korea ta Arewa ya fada yau Talata cewa gwajin makami mai linzami na baba nan da kasar ta yi ya samu nasara. Daga makwabciyar ta Koriya ta Kudu, rundunar sojin kasar ta ce gwajin da Koriya ta yi jiya Talata makamin shigen wadda ake kira Scud ne wadda ya yi tafiyar kilomita 450 kamin ya afka cikin tekun Japan. Rundunar mayakan Amurka mai kula da yankin Pacific ta ce ta sa ido kan makamin na tsawon minti 6 wadda ta ce mai cin gajeren zango ne, daga bisani ta hakikance cewa ba zai iya yin barazana ga yankin nahiyar Amurka ta Arewa ba.
Tsohon shugaban mulkin kama karya na Panama, Manuel Noriega, wanda tarzoma da cin hanci da rashawa suka mamaye mulkinsa, ya rasu yana da shekaru 83 a duniya. Shugaban kasar Juan Carlos Varela ya faɗa ta shafin Twitter cewa mutuwar Noriega ta faru wani babi a tarihin kasar, kuma akwai buƙatar a baiwa iyalansa damar yin jana'izarsa cikin lumana. Noriega ya kwanta a asibiti inda yake murmurewa daga tiyatar da aka yi masa na cire masa sankara a kwakwalwarsa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tun a cikin watan da ya gabata ne na shekarar ta gabata, ma'aikatan Najeriya suka mika bukatar karin albashi da ya kai na kusan naira 56,000 ga gwamnatin Najeriya da nufin rage radadin tattalin wato janye tattalin man fetur a kasar. Yayin da kwamitin duba batun karin albashin ke gudanar da aikinsa, yanzu haka masana na ganin akwai abin dubawa a batun karin albashin. Ga karin bayani daga Ibrahim Abdulaziz.
An dai sha tafka dogon turanci da ma muhawara a tsakanin gwamnatin da ke korafin rashin kuɗi da majiyoyi wanda wasu suke tafiyar hawainiya da ma kasa biyan albashin ma'aikatan da ke faɗi tashin tsadar rayuwa. Kuma wannan tattaunawar na mako zuwa ne a daidai lokacin da tattalin arzikin tarayyar Najeriya ke ma nuna alamun harbawa. To sai dai kuma, yayin da ake wannan batu, manazata na maganin fa akwai abin duba game da batun ƙarin albashin. Honorable Abdullahi Firimbe, ɗan siyasa kuma masanin tattalin arziki, ya ce ba ƙarin albashi ne matsala ba. A kamata ya da wasu matakan kan da garki
masana'antunmu abun gatsa su ya zama suna aiki yanda ya dace, ta yanda yau in an ƙara maka salarin naka wa albashin naka zaka iya shiga kasuwa kai abun da ya dace da shi. Amma yanda tattalin arzikin ne yake tabarbarewa, ko an kai ka zuwa 56,000 idan masana'antun nan ba a farfado da su ba, to kusan an bar baya da ƙura ne, kuma ba za ta haifar da ɗa mai ido ba. Idan muka dubi yanzu farashin siminti nawa yake, na san burin ma'aikaci shine ya gida gidan kansa. Yau farashin siminti nawa yake? Idan aka ƙara maka salari ya zama ku 10, kun tafi shago ɗaya zaku je ku sayi buhun siminti. Siminti nan baya nan bai taka wannan ba, daga ƙarshe farashin shi sai haura, sai ga an biya ka kuɗin albashin naka ma bai taimake ka wajen yin waɗannan abubuwa. Saboda haka idan za a ƙara ma'aikata kuɗi, to kuma a dubi masana'antu a tabbatar da cewa suna aiki yadda dace. In ba haka ba, to za a samu matsala.
Shi ko Yushau Aliyu, wani masanin, na maganin ƙarin albashi ba shi ke kawo hauhawar farashin kayayyaki ba.
Tun wannan hauhawar farashin da ya shigo tun a 2015, sanda gwamnatin ta shigo, za ta in ka kula akwai hauhawar farashi na kashi 9.3 wanda shi ne gwamnatin ta tarar da shi. A zuwa kuma 2017 a watan Disamba a yi hauhawar farashi ya kai har 18.3. To kaga a wannan ƙarin, a wannan hauhawar farashi gaba ɗaya ba magana ƙarin albashi a cikin sa. Saboda haka ƙarin albashi ba shi ne ya haifar da wannan hauhawar farashi ba, amma ko da wani lokaci shi ƙarin albashi yakan taimaka ma su ma'aikata ne.
To amma yana bai ba ganin ko akwai ma wasu jihohin da ka iya kasa biyan samun ƙarin albashin da za a yi?
To a jihohin da suka kasa biyan albashin tun da aka yi naira 2018, an ɗibo kuɗaɗen da aka basu cewa wannan kuɗaɗe daga ƙasar Paris, ragowar kuɗaɗen bashi da aka samu aka yi gyare-gyare aka samu su, ku je ku biya albashi. To wannan kuɗin ma da aka bayar a biya albashin, wanda ba su san inda zai shigo ba kuma aka ba su, ai sun shiga amfani da kudaden ne wajen siyan abubuwan da suka ga dama na more rayuwarsu da kuma wani abubuwa da bai shafi tattalin arzikin kasa ba.
A makon jiya ne ma gwamnatin kasar ta fitar da wani kwamiti na mutane 29 da zai kunshi wakilai guda 5 daga bangaren gwamnatin tarayya, sannan kuma da gwamnonin kasar guda 6, game da wakilan kungiyoyin kwadawa guda 8, sannan kuma da kungiyar masana'antu da samar da aikin yi ta NECA, da ita ma aka dora wa alhakin samar da wakilan guda 8 domin duba wannan batu na ƙarin albashi. To koya suke ji da wannan batu a yanzu? Kwamnan Dauda Maina shi ne ma shugaban kungiyar kwadago a jihar Adamawa, ya koma bai na fatan da suke yi a yanzu.
Mu fatan mu da ita wannan kwamitin da gwamnatin tarayya ta kafa da fitar da tsari wanda za a iya aiwatarwa a dukkan jihohin Najeriya, shi ne roƙon da mu muke yi kuma muna Ubangiji Allah ya musu jagora.
Kwamnan Dauda Maina kenan da ke ma zama shugaban kungiyar kwadago a jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. A kwanan nan ne shugaba Robert Mugabe na Zimbabwe ya zargi kafafen yaɗa labarai na yammacin Turai da yin farfaganda akan ƙasashe masu tasowa. To shin koya masana aikin jarida ke kallon wannan zargin? Ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani.
To sai dai kuma a ɗaya ɓangaren, masana da ƙwararru na ƙalubalantar wannan matsayi na shugabannin ƙasashe masu tasowa. Na tuntuɓi daraktan tsangayar koyon aikin jarida na jami'ar Texas da ke Amurka da kuma yake jagorantar kwamitin sadarwa na ɗaya daga cikin hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya, Farfesar Zental Kalmon Alves, ko mai zai ce?
No, on the contrary, I think, you know, there are lots of Western media that publishes every day.
Ina ganin ma ai akwai kafin watsa labarai na wannan manyan kasashen da suka ci gaba da ke bada rahotanni akan kasashen masu tasowa, musamman dangane da badaƙalar da ake yi da kuma na kimtsa kansu. Gaskiya ba na ganin wani batun wai ana farfaganda akan kasashen masu tasowa. Ina ganin cikakkiyar dama ne ga kafin watsa labarai su bankaɗo duk wani munamuna ko almundahana da aka tafka ko ake tafkawa, wanda shi ne babbar matsala da ta zamto ga dangaren bakin tulu a irin waɗannan Kabiru Dallaje Lawanti malami ne a sashen koyon aikin jarida na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria.
Wato tsari da wanda ake bi na yadda ake yaɗa labarai a kasashen Turai ko kuma ince yammacin duniya da Afirka ya sha bamban, saboda kowanne an tsora shi ne a bisa wata akida. In ka je yammacin Turai kamar Amerika, za ka samu su gaba ɗaya tsari na aikin jarida an tsora shi ne kan ainihin cin riba. Mu kuma a nan Afirka gaba ɗaya duk abin da muka tsora aikin jarida mun tsora shi ne kan ainihin wani ci gaba aka samu. Abu na biyu kuma shi ne akwai matsala ta ainihin abin da ake cewa credibility, wato kai ne kake gwada kanka. In mutum ya zamanto shi ne ke bada labari sannan yana gwada kansa, za ka ga mutane ba su cika yarda da shi ba. Wato abubuwa ne wanda suka shafi aƙidu da mutane su bi ta ainihin tsari na yada labaru. Misali yanzu in wani abu ya faru, mutane suna wurin aka ce kamar mutum 10 sun rasa rayukansu. Kafafen yada labarai wani lokaci na gwamnati ko daukan labarin ma ba su da.
Baba Yola Muhammadu Tango wani kwararren dan jarida ne da kuma kwashe shekaru aru-aru yana aiki a kafin watsa labaran Najeriya.
Kafafen watsa labarai na kasashen yammacin duniya suna bincike what I would call investigative journalism wanda mu kuma anan muna zaune ɗan jarida mu suna zaune da na gwamnatin da na masu zaman kansu suna jira ne abinda gwamnati ta ce kaza ne shine labari to sai zamana a hankali hankali overtime mutane da yawa mutane mu anan ba sa mai da yanzu misali in ka shiga cikin daji ne in ka samu makiyayi zaka ganshi da radio yana jin BBC ko muryar America ko ma to amma yana da wuya kaga ai kaga da radio Najeriya Kaduna duk abinda ka ji a radio Najeriya Kaduna ya zama kamar wahayi ne to amma yau kaga yana radio Najeriya Kaduna mai da su
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina A jamhuriyar Nijar a yau ne majalisar dokokin kasar ta yi na'am da wasu sauye-sauyen da gwamnatin kasar ta yi na kundin tsarin mulki da zammar magance matsalolin da aka fuskanta a zabukan shekarar 2016 sai dai ƴan adawa na ganin zaben raba gardama shi yafi dacewa wakilin murya Amurka Suleiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani
Da ƙuri'u 139 daga cikin 171 ne 'yan majalisar dokokin suka amincewa kuskuremar da gwamnatin Nijar ta aiwatar akan wasu dokokin zaben kasar waɗanda galibi suka jibanci tazarar da ya kamata a sa tsakanin zagayen farko da zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa. Sai kuma batun shirya zaben cike gurbin majalisar dokoki da aka tare kan tilastawa shugaban ƙasa rushewa. Ministan cikin gida Bazoum Muhammad da ke farin ciki da samun haɗin kan 'yan majalisa ya mana ƙarin bayani game da waɗannan canje-canje.
Da an ce sai ya yi sauran kwana 40 a je zaɓen shugaban ƙasa a yi zagaye na farko kafin ƙarewan wa'adin ikon shugaban ƙasa. Yanzu a wannan dokan mun ce kwana 120 za a ɗauka. Wannan zai ba mu damar duk jam'iyyar da bata yarda ba da yanda aka gudanar da zaɓe ta kai ƙaranta kotu. Kotu ta ɗauki lokaci isasshe ta yi nazari a kai kuma ta ba ta amsa. Kuma a cikin tsare-tsare da shirye-shirye da za a yi amfani da su ana da babban lokaci. In kuma shugaban ƙasa alal misali ya rushe majalisa da wa'adin da aka bashi don a sake zaɓe shi ma kaɗan ne yanzu mun ƙara shi. In kaman shugaban ƙasa Allah ya mishi cikawa wa'adin da da aka bada shi ma ƙanƙane ne yanzu an bada babba.
Sai dai 'yan adawa ba su halarci zauren majalisar dokokin ba saboda a cewarsu zuwa zaɓen raba gardama ita ce hanyar gaskiya. Honorable Lumana Sanda ɗan majalisa ne na gungun Zanzam Lumana Haƙuri.
In dai ba wani abu ne suna ni ha, mu ba mu ga ɗan mi ne za su ke da ƙarfi da yaji su taka doka kuma su yi ma sarin kunnin mulki yaran huska. Ga hanya da anke ya kamata a bi sun kiya kenan fakat suna da nuhinsu. Nuhin ko ba bisa kan harakan demokrasiya ne, harakan son rai ne.
Kun so ne a je referendum a maimakon a tsaye da maganar a majalisar dokokin ƙasa?
Inda sun san al'umma na tare da su, da za su bi doka, za su bi ka'ida nan ga majalisa in an zo, in ba da an tilsa madafitocin majority ne na tabbata da akwai da yawa ba su hannunsu cikin wannan harka. Kenan in wannan bai yi ba nan ga majalisa dole sai referendum.
To amma Honorable Sa'idu amma na jam'iyyar PNDS tarayya ta bangaren Rinjaye yana cewa
abinda babu dan Niger wanda bai yarda da shi ba, kowa ya yarda da shi. To yan adawa kuma su kadai ne ba su yarda da shi ba, su kuma hakinsu ne, aikinsu ne, constitution kin gyaran da aka so a yi ba wani bane mai zahi ba.
Cece ku ce game da batun kuskure kundin tsarin mulkin ƙasa a jamhuriyar Nijar wani abu ne da za a iya cewa ya samo asali daga yunkurin tazarcen shugaba Tanja Muhammadu a shekarar 2009. Dalili kenan a duk lokacin da irin wannan magana ta taso kin yarda kan bayyana a fili ƙarara tsakanin bangarorin siyasar ƙasar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga nasihar azumi daga jamhuriyar Nijar.
Ni suna Pastor Abubakar Musa daga Iglesia Ade Kwanne, bisa ga dukkan iglesiyoyi da ke cikin Kwanne. Muna muku sallama cikin sunan Ubangiji Allah mai rahama. Muna ma ƴan uwanmu, uwayenmu, kuma ƙannenmu, yannanmu fatan alheri bisa ga wani azumi, kuma muna addu'a da wani wata da wani azumi da ya shigo Ramadan. Muna fatan a yi shi lafiya, kuma a ƙara lafiya cikin alherin Allah. Kuma muna addu'a bari wani azumi ya kawo mana alheri, ya kawo mana zaman lafiya, ya kawo kwanciyar hankali. Muna wani azumi ya samu kuma karɓuwa zuwa ga Allah wanda ya halicce mu, Allah wanda ya yi sama da ƙasa. Muna kuma addu'a dukkan wanda wani sanadin wani azumi ya kawo warkar su ɗan taswa ga wanda suke buƙatar ɗan taswa. Muna kuma addu'a kuma ko fatan mu wani azumi ya kawo ci gaba a cikin ƙasa, ya kawo albarka a cikin ƙasa, ya kawo kuma wadata a cikin ƙasa ta Nijar, ya kawo kuma kwanciyar hankali a cikin ƙasa ta Nijar. Dukkan ƴan uwa musulmi muna musu fatan alheri, kuma muna fatan a ƙare lafiya, kuma har lokacin za a ci abincin sallah kuma a ci cikin ƙoshin lafiya, cikin farin ciki, cikin murna, kwanciyar hankali a cikin iyali. Shine fatan mu bisa ga alherin Allah. Muna taya su murna bisa ga wani azumi, kuma muna musu fatan alheri. Shine murnar mu ce kuma dole mu ta ƴan uwa a fatan alheri, su yi shi lafiya kuma su ƙare lafiya cikin sunan Ubangiji Allah mai rahama.
To madalla, mun gode. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. Yayin da manoma ke shirye-shiryen shiga damunar bana, ƙungiyoyin jama'a da kuma hukumomi sun duƙufa wajen ba da tallafi ga manoman domin zaburar da su wajen rungumar aikin gona ga dangadan. Kamar yadda za ku ji cikin wannan shiri, a jihar Bauchi, mai ɗakin kakakin Majalisar Wakilai Barista Yakubu Dogara ta baiwa mata 3,300 kyautar irin shinkafa da taki da kuma magungunan kashe ƙwari. A can jihar Gombe kuwa, gwamnan jihar Ibrahim Hassan ɗan Kwamba ne ya sha alwashin nomawa duk manomin da yake da gona mai girman kadada 10 gonarsa kyauta a jihar. Domin kawo mana cikakken bayani, wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad ya ziyarci baki ɗaya waɗannan shirye-shirye, inda ya fara daga jihar Bauchi.
A jiha Bintu ta gabatar mai ɗakin kakakin Majalisar Wakilai Kimbiya Yakubu Dogara ta ce kowace mace za ta samu buhu guda ɗaya na irin shinkafa, wanda zai samar mata da buhuna 10 zuwa 12. Sannan ta ci gaba da cewa,
wannan shinkafan keji 10 idan kin yi amfani da shi yadda ya kamata, idan kin gyara ta da maganin ciyawan da na baki da takin da na baki, in kin saka ta, in yayi wata 4 ne kacal, za ki sami buhu 12 ko buhu 10. Idan kowace mace, mata guda 3,300, idan kowace mace ta samu buhu 10, talauci ya kare daga kasar. Abinda maza ba su iya yi ba, mata za su kori talauci daga tafaɓalewa, daga das, daga ogoro. Talauci zai bar mu. Yaranmu za su samu kuɗin makaranta ta hannun mata.
Daga bisani na tuntuɓi wata manomiya game da shirin tallafin da aka ba su, ga abin da ta ce.
Hajiya Zainab Umar das local government. To wannan taimako da aka mana ya tada mu a Bauchi. Noma da muke yi za mu tada mu hada mu kara hazama akan nome-nomen da muke yi, waɗanda ma ba sa yi. Kaga idan aka yi masu ya ba su ƙwarin gwiwa, su ma da su tashi kwabbasa su tashi akan wannan noma. Muna ce mata mun gode, mun gode, Allah ya saka da alheri.
Amma wani irin noma kike yi?
Noma dai daban-daban. Muka nomi gyaɗa, shinkafa, masara, waken suya. Abunda ake nomewa dai da safa balewa ƙogoro, sai in ce maka ba abunda mu ba ma nomanta.
Za ku kori yunwa kenan?
Insha Allah. Yunwa kan sai dai ta zamanto tarihi da safa balewa da ƙogoro, wannan ka amurkushe ta.
Wannan kenan. Idan muka koma makwabciyar jihar Bauchi, wato jihar Gombe, gwamnan jihar Alhaji Ibrahim Hassan Dan Kwambo ya yi shelar gudanar da aiki kyauta ne ma duk wani manomi da gonarsa ta wuce faɗin kadada 10. Shirin aikin gonan wanda za a gudanar kyauta ya biyo bayan ƙudurin gwamnatin jihar ta ɓullo da shi ne domin zaburar da manoma don samun wadatuwan abinci da kuma bunƙasa tattalin arzikin jama'ar jihar. Gwamnan jihar Gombe Alhaji Ibrahim Hassan Dan Kwambo.
Ubangijin Allah sauko mana da damuna.
Malam Gambo Abubakar Sakin Noma shine sakataren kungiyar manoma a jihar Gombe. Na tambaye shi kan furucin gwamnati na gudanar da aikin gona kyauta ma duk wani manomin da ya noma gona mai fadin kadada 10.
Alhamdulillah mu bangaren mu na kungiyar manoma ta jihar Gombe mun ji dadin wannan bayani, kuma wannan bayanin ya dada har suka mutane na kokarin ƙara gona kai da gona kan bai wuce mutun yayi hektar 3 ya dauka zuwa hektar 4. Gujin bayanin gwamnati nan yanzu an baje a kasan a jihar Gombe ko ta ina mutane suna kokarin su samu su kai ga sun hada hektar 10, mutun ya hada hektar 10 ya noma don ya ci gajiyar abin da gwamnati ya fara. Tunda da a baya manoman mun nan hektar 2 hektar 3 wake, amma bayanin gwamnati nan yanzu ya harzakar da mutane ana ta neman gona kai a cimma an kai ga wannan hektar 10. Ko muna gadin Allah da in akai mu kungiyar manoma mun san abu da gwamnati ya fada a zai cika, kuma mu ta hannun mu mutane yanzu zo sun yi bayani akan wannan abu, mu mun san inda za mu je mu yi bayani don abun a samu biyan bukata. Gwamnati insha Allah tana shiri don yanzu ka je depo na taki na state government yanzu haka tururi suna sauke taki ya bambanta da baya, kuma mu kanmu kungiyar manoma mun shirya mun yi rijista da kamfanoni especially Bauchi Fertilizer Company, za mu je mu rijista da Tag Agro da kuma kungiyar masu sai da taki, za mu rijista mu ma za mu ci gaba da supply mu so mu dinga taimaka wa manoman jihar Gombe kasa da 2500 ma.
Da fatan shugabanni da kungiyoyi daga sauran jihohin Najeriya za su tashi tsaye domin taimaka wa manoman a duk inda suke. A daidai wannan lokacin da hankulan manoman ke karkata don fara aikace-aikacen gona a farkon shigowar damunan nan don samun albarkacin wannan damuna. Masu sauraron mu, a nan muke ka ƙarshen wannan shiri, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda ku ji muryoyinsu, musamman ma wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad wanda ya taimaka wajen haɗa shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Zan fara da sakon Okasha Abdulsalam Koko kace salam viewe Hausa, ana murna bako ya tafi ashe yana bayan gari. Tace ta fara da wannan magana ne akan matsalar wutar lantarki a garin Koko. A kwanan baya ana murna an samu wuta mai inganci, amma sai gashi garaje da yau domin tun shigowar watan azumi na Ramadan ba su samu wutar lantarki a garin ba. Da fatan masu ruwar tsaki akan harkar wutar lantarki za su gyara. Ta gaba ta haɗin gwiwa ce daga Abubakar Sadiq Bellal da Khadija Abubakar Bellal. Kuka ce salam VOA, muna taya shugaba Muhammadu Buhari murnan cika shekaru 2 a kan karagar mulki.
To madalla, yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya sake nanata zargin da yake cewa Jamus ba ta biyan hakkinta ga kungiyar tsaro ta NATO. Kwanaki uku bayan da shugabannin kasashen biyu suka yi ganawar da fadar White House ta ce ta yi armashi. A halin da ake ci kuma, shugaban na Amurka Donald Trump ya ce jami'an Rasha suna yi wa Amurka dariya saboda ƙara zafafa bincike.
To madalla, masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. A shirinmu na dare yau muna son mu ji ra'ayoyinku a ganinku me ke haddasa rikici tsakanin 'yan sanda da ɗalibai, musamman ma na makarantun gaba da sakandare. A madadin Sahaba Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da Injiniyan Pete, ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku. Yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe.